daya daga magana mu danganta ga Allah ba tare da ilimi ba wa min inkari ma lam nuhit bihi ilma kuma Allah ya raba mu da inkari ko fada akan abin da ilimin mu bai kai gare shi ba duk waɗanda suke fada akan waɗannan al'amuran in ka samu mutun tsakaninka da Allah a ina ka karanta an ce ba a magana da aljani wanda ya kokarin cikin su shine sai kawo maka nurul albab na dan fodiyo da kai karatu da ka san abin da dan fodiyo yake nufi saboda dan fodiyo yana yin wannan ruka din dan fodiyo yana yi kuma zai ce kafirci shi yasa an kai karatu sai ka binciki tarihin malamai dan fodiyo yana yi dan har babu ya ware na ruka a cikin ihya'us sunna ya ware abin da yake sunna na ruka ya ware abin da yake bid'a da yazo cikin littafin shi nurul albab sai yace maganganu da aljanu da wasu ke da a wasu ne yace wannan kafirci ne da bokaye da yan bori yake amma in ya ce kafirci ne umuman to yaya ake shi yana yin ruka shi dan fodiyo zai kafirta kanshi to kai in an yi maganganu ba za ka rinka hadawa kana ware abin da yake daidai ba kullun kai shi buha kake nema Abdulaziz bin Baz yace Allah ya raba mu da magana da babu jiba mu gani ba إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان شيني أدو أدي أتكي وانا اللي تافي عبد العزيز من عبد الله بن باز كينا أتكي تتكي تاوى أبند أينه شي بن باز يفعي كينا نافات منغاني الشيء ذن تكي منا دمغانا قداء لأيا ود أينه إتتي ta fitayar wa da mutane hankali magana da aljanu da aka ce ko amma kafin mu kawo ga annabi sallallahu alaihi wasallam don akwai babi da zamu zo wuri zamu tattauna matsala akan yadda annabi yake yi da kuma yadda annabi yake magana da aljanu din kuma sai ka samu matsala tana nan burji sai kilta faito yaya akai ne fana mutane sun kwanta ba sa karatu to gashi a cikin wannan da majmu'ul fatawa a cikin mujalladi ta 24 shafi na 282 ibnu taymiya yace faslun wa amma kaunuhu lam yatabayyan lahu kayfiyatul jinni wa maqalatuhum bi adami ilmihi ibnu taymiya ne aka rubuto mishi tambaya ga wani malami yace shi fa bai san yadda za a ce wai ana magana da aljani irin wannan yadda suke musu din shine aka yi ibnu taymiya ibnu taymiya yace amma kasancewar wai shi wannan mutum yace bai san yadda ainihin aljanu suke ba bai san yadda ainihin za a ce ana magana da su ba bi adami ilmihi saboda rashin ilimin shi lam yunkiru wujuduhum yace da farko dai bai kamata ba tukuna yayi musu akan cewa akwai aljanu iz wujuduhum sabitun bi turuqin kaseera yace domin kasancewa aljanu akwai su ya tabbata ta hanyoyi daban-daban غير دلالة الكتاب والسنة يتي بند ما دليلنا القرآن دا سنة دليلي ما نحنك لي دا كما نحسو نغني دا مشاهدة سنتبت دا چوا الأمر أقويشي سيتي فإن من الناس من رآه يتي دون دا چكي متاني أقوانا دا سكي غنن أرجنو مي واقعي ما كاتب أغني بكثني أبن دا الله يتي ما نشيني إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه Allah yake shedan da shi da zuriyar shi aljanu suna ganin ku ta inda ku ba ku ganin su ma'ana su suna ganin ku a sura ku ta halittar mutane amma ku ba za ku iya ganin su a cikin sura su ta halittar aljanu ba abinda qur'ani ya nuna mana kenan amma za ka iya ganin aljani a sura shi ta mutum gashi yanzu wani aljanin ya fadi zai iya rikida ya zama wani abin ka ganshi har fatauci da hudda ta yau da kullun duk ana yi da su suna rikida su zama haka mun gane wannan ko yace to daga cikin mutane akwai wadanda suke ganin aljanu wa fihim marra'a marra'ahum yace daga cikin mutane kuma akwai wanda yaga aljani in kai baka taba gani ba meiwa ka taba ganin wanda yaga aljani wa sabata zalika indahu bil khabari wal yaqin kuma yace wannan abu ya tabbata a wurin wanda ya gani ta hanyar ko dai ya zama an bashi labari kuma labarin da ya zama ya tabbata wa minan nasi ibnu taymiya yace daga cikin mutane man kallamahum akwai wanda yake magana da aljani wa kallamuhu kuma aljanu na magana da shi gashi a cikin wannan littafin fa karatu ake yi in littafin ibnu taymiya ne ina waɗanda suka ce wai ibnu taymiya ma bai san wannan matsala ba yace wa minan nasi man kallamahum daga cikin mutane akwai wanda yake magana da aljanu wa kallamuhu kuma aljanu suke magana da shi waminan nasi man ya amuruhum wa yanhahum.
Ya kamata ku dan saurara.
Daga cikin mutane akwai wanda yake ainihin umarni kuma ya hana aljanu daga wasu abubuwa waɗanda suke ba daidai ba. Wa yatasarrafu fihim, akwai wanda yake sarrafa aljanu yadda yake so. Allah ya hore mishi. Ka kama aljani ka lakada mishi duka ya tuba ya fita ya bada wuri kuma bai sake dawowa. Ka umarce shi cewa in ya fita ga inda kake son ya tafi, ko kuma in ya zo fita din ga ta inda zai fita, ka sarrafa shi. Wannan horewa ce ta Allah wanda yake yi wa wasu bayin shi. Kuma akwai ainihin ba da kai da su aljanu sukan yi wa bokaye da ƴan boli da ƴan sihiri bayan sun mai da su kafirai. Duk yana faruwa ta ɗayan hanyoyin biyu. Yace wa hadha yakunu li salihina wa ghayri salihina. Yace wannan yana faruwa ga mutanen kirki da waɗanda suke ba mutanen kirki ba. Mun fahimci wannan da kyau ko? ƴan boli suna magana da aljanu. Amma kafin ɗan boli ya magana da aljani tukuna sai ya mishi wani abu wanda ya mai da shi kafiri. Ina fatan idan mun samu dama don daga yau, saboda akwai wani taro da aka ce za a gabatar a wannan ɗaki mako na sama, in mun samu dama za mu zo ainihin Lahadi ta sama. In mun ci gaba da muhadara mu za mu zo, za kuma ai magana akan matsala akan ai kudan kashe speaker nan kudan rage ta matsala akan ainihin aljani da kuma alaka shi da sihiri da irin yadda ƴan boli suke sarrafa su da bayanai waɗanda suka shafi waɗannan insha Allah ta'ala. To shine sai Ibn Taymiyyah yake cewa walau zakartu ma jarali, da a ce zan gaya maka abubuwan da suka faru gare ni, wali ashabi, da kuma abokaina, ma'ahum, abubuwan da suka faru tare da mu da aljanu, la tala al-khitab, yace da magana ta yi tsawo. Saboda Ibn Taymiyyah ya kware a wannan fanni, yana magana da su. To idan irin haka ta faru, abinda ake so ka bincika sai a ce idan kaga mutum ya ce yana magana da aljani, ya zo da wani abu wanda ya saba wa al'ada ko? To sai a duba duk abin da mutum ya zo da shi wanda ya saba wa al'ada, idan wahayi Allah yake mishi, an yadda cewa wahayi Allah yake mishi, sai a ce wannan annabi ne, manzon Allah ne, wannan annabta da manzanci ta kare. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama yayi magana da aljanu. Annabi sallallahu alaihi wasallam aljanu sun yi magana da shi. Annabi ya daki aljani, ya jigata shi, ya fitar da shi daga jikin mara lafiya. Duk wannan abin da ya faru ga annabi tunda wahayi ake mishi, sai a ce mu'jiza gare shi. Idan wani ya zo yake yana musulmi ne, mai bin sunna, mai kula da shari'a, sai a ce eh, babu mamaki, don khariq lil ada ya faru ainihin tare da shi. Wannan ya zama ainihin alama ta cewa ashe karamatul awliya gaskiya ce. Don karama ta waliyai duk wanda ya musunta fa ba ya zama musulmi, abinda Ibn Taymiyyah ya faɗi cikin wannan littafin ke a cikin annubuwa annubuwat da kuma wannan littafi nashi ainihin al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shaitan. Walittaka gaskiya ce, kuma akwai karama ta waliyai gaskiya, kuma akwai waɗanda suke neman su sai walittaka da ƙarfin tsiya, duk Ibn Taymiyyah ya bayyana su. Sai a kunna wuta sai ya fada ciki, sai a ce ai wannan sharifi ne, wane mutum, wuta ba ta cin shi. Sai haka ta faru a zamanin Ibn Taymiyyah. Kazan Ibn Taymiyyah yayi karatu, ya buga da kowane irin mubtadi'i, fa kuma Allah ya hore mishi. Sai ya ce a kawo su su zo su yi wasan da wuta a gaban shi. Suka zo suna yi, wani abu ne ake shafa, ba zan faɗa ba, wani abu ne ake shafa, an aka shafa zai bace a jikin mutum, ba za ka ganshi ba, sai ya fada a wuta. Shikenan kawai, ce ai wane mutum sharifi. Sai aka kawo su gaban Ibn Taymiyyah, suna saka hannu a wuta haka, suna ana ta tari, ana jefa hadaya da sadaka. Sai Ibn Taymiyyah ya ce a samo mishi ruwa da gishiri. Sai aka samo, sai ya ɗibi gishiri ya zuba a ruwan, sai ya ce su wanke hannayen su. Sai suka wanke hannayen, sai ya ce su saka hannayen, haba sai ga su ana ta tabarza da su, suna wallahi ba za su shiga ba, ana sai kun shiga. Ashe ƙarya ne abin. To akwai waɗanda kuma ta hanyar asiri suke yi. Kai dinnan musulmi, wallahi in kana wurin zaka iya karya wannan asirin, idan asiri ne wutar ta ci shi. Ƙarfin imani ake nufi ka samu, da kuma gaskiya a cikin abin da kake yi. Za mu zo mu ji wannan matsala har Annabi Isa yana yin ta. Insha Allah, in Allah ya kai mako na sama mai yiwuwa, za mu zo da ainihin aka ji abin da littafin sa yake faɗi. Annabi Isa yake zargin almajiran shi da suka kasa fitar da wani ainihin aljani daga wani mara lafiya. Yace ba ku da imani ne, shi yasa. Suka ce to yaya ake fitar da wani? Yace sai da imani da sallah da azumi, sannan zaka iya kora aljani.
yace in kana da imani da sallah da azumi yace zaka iya cewa dutsen nan matsa daga nan sai ya matsa yana nan a cikin bayani sannan kuma ya lal asaf wannan matsala shahararriya ce a wurin kristoci idan kristoci suna fitar da aljani ko suna yawa mutum irin wannan sai suna ainihin daga bible suna cewa miracle of the holy ghost wannan mu'jiza ce ko karama ce ta injila sai aka zo ana wannan abu sai musulmi wai sai suka ce sihiri ne wai saboda ba su iya bambance tsakanin sihiri da mu'jiza ba dan Allah ba dole a karantar da mutane aqida ba a bambance musu menene ainihin sihiri menene kuma mu'jiza menene annabci abin da ya gagari kafiran da kenan suka rinka zargin annaba da cewa sihiri suke da makamantansu to yaya ku kuma musulmi za ku fada a cikin haka kristoci suna yin wannan abin har suna amfani da wannan damar wajen yada da'awarsu fa akwai wani da ya karanta wani littafi da ya karanta ga yadda yahudawa suke fitar da aljani ga yadda kristoci suke yi sai ya ga ba a kawo musulunci ba sai ya ce what of islam to da ya ji labarin wannan abu sai ya ji ashe ga amsar shi amma ya lal asaf sai kuma ana daukan ga wadanda ke malamai suna fitowa suna cewa wai asiri ake wai istinfaki ake wai laya ake dannewa kai a hankali da kanka wallahi abinda muke gaya maka kenan dan yanzu aljanin bari ku ji takhatif din da aljanin suke idan ka kasance mai ƙaryata wannan matsalar sai aljanin sai su je su buge ka haka ya faru a makon nan da ya wuce wani nan an tashi lacca ana gama lacca kawai da ya tashi sai ya ce duk wannan ƙarya ne ina zuwa kawai sai ya haɗu da wannan larura ga malam Umar shi ya mai ruƙa ya fitar mai da aljanin gashi a bayana aljannin na saki sai yace a kawo shi wurin malam Awar ya roki gafara ga malam Umar a wurin Allah zaka roki gafara sai yace da aljanna da wuta abinda ake so kar ka ƙaryata abinda baka sani ba abinda Allah ya zargi kafirai kenan yace bal kazzabu bi malam yufitu bi ilmihi kafirai sun ƙaryata abinda ilmin su bai kai ba an fahimci wannan da kyau ko saboda haka ba daidai bane kuma mu muke wa'azi muna hana mutane zuwa wurin bokaye da yan bori wace hanya ce zamu raba su da wannan larura ta su sai mutun yazo sai a ce mishi larura ce ta furin yan bori wallahi a cikin addinin musulunci na bincika babu wata cuta da ta halatta maka da kaje wurin dan bori ko kuma ka kauce hanya duk cutar da ka sani akwai magani in wani bai sani ba wani ya sani amma babu cutar da Allah ya halatta maka da ka tafi ka nemi ainihin magani a hanyar da ta karkace babu yanzu da babokaye sun sha kashe mutane akan wannan larurar ba da yan bori da yan sihiri yaya ba ku tashi kun bude bokaye wuta ba yaya za a zo a karanta qur'ani mu'jiza da karama ta alqur'ani ta bayyana ku ce bokanci ku je ku yi karatu ku iya bambance tsakanin qur'ani da bokanci in ba haka ba za ku shiga uku amma qur'ani ai ya isa duk abin da ainihin ake nema na karama da mu'jiza Allah ya ce awalam yakfihim ayatan anna anzalna ilayka alkitaba yutla alaihim qur'ani zai ishe su aya ba da suke cewa a zo musu da aya gashi ana karanta musu shi safa da yamma ai qur'ani ya ishe aya ko duk abin da kake nema akwai shi a cikin alqur'ani sai dai in baka sani baka tafi makaranta akwai baturan kasar Faransa mai suna professor Maurice Bocaille wannan professor malami ne wanda ya kware akan harkoki na ilimi na ainihin yanayi da rayuwa yace ya gwada dukkanin ainihin littafai da Allah ya saukar da At-Taura da Injila Old and the New Testament da Qur'ani ya gwada a ƙarƙashin ilimin shi na kimiya gaba daya sai ga Bible yana sabawa wannan ilimi nashi amma kuma Qur'ani yana tabbatar da wannan ilimin nashi misali ɗaya da ya buga yace ya gano a cikin ilimin shi na kimiya cewa sama da ƙasa da amanna suke sai suka fashe wannan ke sama wannan ke ƙasa sai wani hayaki ya bayyana ya fito ciki yace da ya karanta Qur'ani sai ya ji Allah yana cewa awalam yara allazina kafaru anna samawati wal arda kanata rataqan fa fataqnahuma ina da kasar din shi kuma ina da littafan shi Maurice Bocaille professor ne mutumin kasar Faransa yana karanta Allah madaukakin sarki yace wai shin kafirai basu ga cewa da sama da kasa amanna suke bane sai muka tsaga su sannan waja'alna minal ma'i kulli shay'in hayy muka sanya rayuwa komai ta zama a ƙarƙashin ruwa to professor ne ya buga ya tabbatar da ainihin cewa alqur'ani gaskiya ne kuma ya ku musulmi albishirin ku yanzu likitoci kafirai ba ma musulmi ba sun buga sun tabbatar da cewa ashe gaskiya ne aljini yana shiga jikin mutum kuma sun gano cewa in banda Qur'ani babu wata hanya da za a raba mutum da shi shi yasa sai suka waro ayoyin da suke bugun aljini din sai aka zuba su a computer ana zuwar musu da mutum asibiti idan ainihin suka buga aka caji kwakwalwa duk aka caji komai aka tabbatar da cewa aljini ne sai su saka shi a wannan ɗakin sai su bude karatun Qur'anin su kulle shi da kanshi zai warke bude ya fito kafirai sun san mu'jizar Qur'ani ko kuna nan kuna cewa asiri ake laya ake dannewa ba za ku yi kanku fada ba ku je ku yi ilimi kafirai suna ta bincike game da addinin musulunci ko kun kwanta wannan program din yana nan har kasan nan ya iso idan ya bayyana za ku ji insha Allah ta'ala amma kasar Turai sun dade suna yi Qur'ani suka ainihin cire wasu ayoyi da suka san suna naushin aljani sosai sai suka zuba a computer sai aka yi daki haka ya zama computerized Qur'ani da an danna gaba ɗaya ɗakin zai dauke da karatun Al-Qur'ani sai a jefa ka a ciki ka gama wantsal-wantsal ɗinka aljinin ya gude baka wuri kai kuma ka bude ka fito da kanka tunda su ba su san a kama goshinka ana yi ba tunda ba musulmi bane Allah ya shiryar da mu to shine ainihin Ibn Taymiyyah yake cewa wa kazalika ma jara li ghairina haka abubuwan da suka gudana ga wasu waɗanda ba mu ba lakin al-i'timadu fil ajubati al-ilmiyya ala ma yashtariku an-nasu fi ilmihi yace in kazo da fatawa kazo ba da fatawa da amsa a cikin addinin musulunci yace sai ka bayar gurgurdan yadda mutane za su ainihin iya dauka abinda yake da kai da masu sauraron ka za ku tarayya wajen fahimtar shi la yakunu lima yaqtasu bi ilmihi al-mujib sai ya zama ka ba da fatawa da abinda ya zama wanda kake ba fatawa zai iya fahimtar ka don haka Ibn Taymiyyah bai tsawaita wajen buga misalin mun yi magana da aljani lokaci kaza mun bugi magana ba yace illa an yakuna aljawabu liman yusaddiquhu fi ma yukhbiru bihi sai dai in ya zama amsar da zaka bayar kana buga misalai irin wannan kana bayarwa ne ga waɗanda za su gaggata ka farkon taso wannan matsalar sai da su malaman duk suka gama wannan hukuncin suka gama hayaniyar su duk muna jin su ai bokanci ne ai sihiri ne ai laya ake danne ai kaza sai kuma mutun ya lallako sai zo sai same ni wai da Allah yana son a kare shi da ilimi sai in ce a a masallacin da kaje ka fada din nan a jama'a to a masallacin zaka yi tambaya ka ce a kare ka sai a ce to zauna sai mu hau minbarin amma ka je ka yi fada a gefe guda nan kuma ka zo ka ce a kare ka da ilimi ai ba haka ake ilimi ba ba haka ake harkokin ilimi ba sai ka gama fada a cikin jahilai ku daina neman ku sai hankalin jahilai waɗannan jahilai Allah ya dauke su ya danka amana a hannunku ku malamai shi yasa in kun san gaskiya ku bayyana idan aka yi muku tambaya ba ku sani ba sai ku ce ba ku sani ba ilimin ka ko girman ka bai ragu ba an yi wa Imam Malik tambayoyi wajen 43 guda 17 kadai ya ansa sauran duk sai ya ce ban sani ba sai dan aikin ya ce ya Imam Malik tun daga kasar Yaman aka turo ni na zo in yi maka tambayoyin nan in koma da mutane amsa kai ka ce bai sani ba baka sani ba to in je in ce wa mutane me sai Imam Malik ya ce ka je ka ce sa'altu malikan fa qala malikun la adri na tambayi maliku ya ce ban sani ba shi yasa Imam Malik ya saka cikin ka'idojin shi da usulul fiqh cewa yana daga cikin ka'ida ta usulul fiqh shi kai malami ka saba wa kanka da almajiranka da cewa ban sani ba in baka sani ba sai ka zauna lafiya ha ai ta nake an wa annabi tambaya ya ce bai sani ba ko ba malaika jibril ya tambaye shi yaushe kiyama za ta tashi ba ba a gaban almajiran shi bane sahabbai to in yace bai sani ba ya ji kunya kenan sai yace mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il wanda ake tambaya bai fi wanda yake tambayar sani ba to da kan baka sani ba sai ka ce baka sani ba kuma wannan matsala tuni tana cikin aqida ahlus sunna wal jamaa to a takaice takaitawa abinda ainihin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ainihin fadi kenan a cikin wannan littafi nashi Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu karshe abinda ainihin muke cewa jama'a shine mu rufe ainihin wannan muhadara ta mu da ainihin bayar da ma'anar maganar Sheikh Uthaymeen ɗaya daga cikin limaman hurmi ba karantowa zamu ba saboda lokaci ya kure amma kaje ka nemi wannan littafi majmu'ul fatawa ورسائل نفضيلة الشيخ محمد ابن صالح الأثيمين وانا اللي تافي ينزينا دا جزئي بيرني اتكين جزئي نفرقوتين ياتتونا مسألة تو يازوي مغانا اتكين شافي نتالي اكو داي داي اندي مغانا اكن شيوا بعدن دا وانا مسألة تتاسو بعدن مسألة تتاسو مس أسودي عربية دا دايوا aka samu su kai ta irin wannan wautar sannan daga baya kansu yazo ya waye to shine yace ba dan wannan matsala da ta taso ba ta nemi ta zama jayayya a tsakanin mutane ta nemi kuma ta maida ainihin a mayar da littafin Allah kamar bai da ma'ana don littafin Allah ya bayyana gaskiya kuma kace ba haka abin yake ba yace to wallahi ba dan haka ba da ba zai yi wannan maganar ba yace kuma ba dan ana neman a maida limaman musulunci su zama wawaye ba Imam Ahmad ibn Hanbal suna yin wannan, su Sheikhul Islam ibn Taymiyyah suna yin wannan, duk salaf suna yin waɗannan abubuwan. Shi kanshi Annabi yana yi, sai ka zo kace wannan bokanci ne, suwa kake nufi da bokanci? Kana nufin Annabi ya bokanci? Inna Annabi yafi ƙarfin ya bokanci sallallahu alaihi wasallam. Sahabbai sun fi ƙarfin haka, sai Imam Ahmad haka. Haka duk waɗannan malamai yace to ba dan waɗannan dalilai ba babu yadda zai ya tsawaita magana akan wannan mas'ala din. Don haka yayi cikakken bayani sai ka je ka nemi wannan littafi. Saboda lokaci ne ya kure mana shi yasa ainihin zamu takaita anan insha Allah ta'ala saboda haka daga ƙarshe abin da nake ga musulmi shine musulmi su ji tsoron Allah su je su yi karatu kada ainihin a zauna a ce za a yi bacci bacci din nan ba zai kare mu da komai ba wallahi wajibi ne sai an tashi an koyi addinin musulunci kuma a je a koye shi wurin waɗanda suka san shi malamai kuma ina ce musu su ji tsoron Allah tina amanar da Allah ya dora musu game da mu daliban ilimi a hannunsu su ji tsoron Allah ka su rinka gigita jama'a in matsala ta taso ko kai ne malamwa in baka sani ba sai ka ce baka sani ba Allah ya shiryar da mu da wannan nake cikewa nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka malam da wani bayani ina tashi gida nake tafiya don Allah kawai wani ba sai kun gaisa da ni ba a tashi a ce duk taron nan sai an gaisa da ni sai a karya mun hannu ina fata an gane haka tayi sai ku banni kawai sai in tafiya ta shikenan sai kowa ya kama kai sai ya tafiye shi ina fata mun gane ba sai ka tambaye address dina kawai tunda ne ka ji lacca shikenan Allah ya saka mu aljanna gaba ɗaya duk makasudi kenan
assalamu alaikum da Allah idan an tashi ba mu bukatan nanan da Allah su tashi gaba ɗaya idan an tashi wannan kofa mata za su fita shi tambayoyi masu yawan gaske da aka aiko wasu sun ma same ni a gida sun bani wasu kuma anan sun aiko da yawa waɗanda wasu an riga an yi tambayoyin tun wancan sati da ya wuce wasu kuma za ku ga akwai kamannu a wajen tambayoyin saboda haka shi yasa aka ciccire waɗanda suka yi kama da juna aka tsara su kamar yadda waɗannan tambayoyi aka rubuta su a nan tambayoyi ne har guda 23 ba lalai ne mu iya amsa duk waɗannan tambayoyi ga guda 23 gaba ɗaya yanzu ba sai dai za a yi wasu waɗanda ba su ji tambayoyin su ba sai su haƙuri sai wani lokaci da zan faɗa nan gaba idan mun gama wannan lacca idan mun gama wannan zama ran da za a ƙara dawa insha Allah kawai da yake da kafin nan ya kamata in sanar cewa wannan lahadi mai zuwa ba za a yi ba sai ta can sama in Allah ya yarda a wannan wuri ina ni yau nawa gatan
banda wannan lahadi
mai zuwa lahadi ta gaba insha Allah wannan lahadi ne za a zo in Allah ya so wato kenan za a tsallake lahadi ɗaya ne kadai insha Allah wasu tambayoyin waɗanda aka aiko a wancan sati an riga an yi su a cikin lacca ɗin nan saboda haka bazan tambaye su ba sai dai akwai wasu da muke ganin ya kamata a yi tambaya a kansu tambaya ta ɗaya ita ce an yi bayani cewa idan mutum ya yi addu'a da safe aljini ba zai samu damar shiga jikinsa ba to ga su yara da kuma mata masu ki game da 'ya'yan da ke cikin cikinsu menene za a yi masu
dama al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya yana faɗi a cikin littafin shi zadul ma'ad yace aljannu da shaydanu sun fure na mata da yara mata ku yi hakuri abinda malamin ya faɗi nake nakaltowa to sai aka samu annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi wa ainihin su al-hasan da husaini raqiya yakan ainihin dafa goshin su yana karanta u'idhukuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma, yakan tofa musu sai yace haka kakan ku Annabi Ibrahim yake wa Isma'il da Ishaq. Don haka in gari ya waye sai kai wa ƴaƴanka haka, ke ma sai ki wa ƴaƴanki haka, ko da daddare yara za su kwanta insha Allah ta'ala babu abin da zai same su. To haka su kuma mata din lazimta karatun alqur'ani da zikirori din nan, dama saboda mata suna da rauni wajen karfin zuciya, suna da ainihin rauni wajen addini, shi yasa waɗannan ainihin shedanu suke samun nasara a kansu. Amma kuna ga wannan da aka yi wa yanzu ai mace ce, amma gashi ya ce yana tafinta ya kasa shiga jikinta, me yasa? Saboda ya ce gari ya waye ta ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dama haka Imam Malik da Imam al-Bukhari suka rawaito hadisi, Annabi ya ce duk wanda ya faɗi wannan kafa 100 Allah zai tsare shi daga ainihin shedan a wannan wuni gaba daya. Kaga gaskiyar abin ta bayyana. Saboda haka irin waɗannan addu'o'i da karatun alqur'ani su ne abubuwan da za a lazimta. Ina fatan an gane, su ne waɗanda za su zame maka ainihin tsari dangane da addinin waɗannan karatun littafin. Duk da ko waɗannan su ne abubuwan da za ka lazimta da ainihin mu duba wannan littafi gashi Tahsinatul Insan Ziddu Shaitan na Sheikh Wahid Abdussalam Bali. Asalin wannan littafin a ƙarshen littafin shi yake Al-Wiqaya. Duk baki ɗaya yana magana akan yaya mutum zai samu katanguwa daga shedan. Addu'o'i ne ga sunan, duk baki ɗaya kuma kowace sai ya tabbatar da cewa sahihiya ce. Ga ta tara ta. Yadda za ka samu tsari daga makircin shedanu. Sannan ga wannan littafi Hisnul Muslim min Azkar al-Kitab wa Sunna na Sheikh Sa'id al-Qahtani, shi ma duk abin da ya shafi zikirori din nan a cikin Al-Qur'ani da Sunna yake magana. Idan kai kokari ka iya ka haddace su kana yin, sai kaga ka zauna lafiya insha Allah ta'ala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta ayatul kursi da daddare Allah zai kawo wani mala'ika ko mala'iku su tsare shi, babu shaitanin da zai samu kawowa gare shi. Ka gwada ka gani mafarkai da kake masu ban tsoro, in ka zo kwanciya kayi alwala, in zaka iya ka karanta suratul Isra, ka karanta suratul Zumari, ka karanta amanar rasulu, ka karanta ayatul kursi. Idan haka bata samu ba, sai ainihin kayi alwala din ka karanta ayatul kursi ko kuma amanar rasulu ta isar, babu abin da zai same ka insha Allah kamar yadda ma'aiki ya faɗi sallallahu alaihi wasallam.
To a game da maganar da kai na hadisi Muslim wanda yake nuna cewa a lokacin da aka haifi yaro aljani ko shedan yakan zunguri ce wannan jariri lokacin da aka haife shi sai yayi kuka, nan ko wani bayani zai yi akai?
Ma'ana ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuka in ya fado daga cikin uwar shi ko? Amma likitoci kuma idan bai yi kuka ba sai su dake shi din ko? To wannan amsa za ta kasance ta ɗayan waɗannan hanyoyi. Ko dai ya zama Allah ya tsare wannan ainihin yaro daga shafar wannan shedan ta hanyar yawaita zikirori da karatun alqur'ani da uwar shi take. Saboda Annabi ya koya wa mata in naquda ta same su su ce Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a, sai ta maimaita wannan. Matar da ta yi haka lokacin da naquda ta turke ta, yana da wahala shedan ya shafi wannan yaro nata, kuma za ta samu sauki wajen haihuwa. To ta iya yiwa ko ta yi wannan, ko kuma tana dimanta karatun alqur'ani shi yasa Allah ya tsare mata wannan ainihin yaro. To likitoci suna da ainihin su kuma nasu ilimin na fahimta cewa yaro in yayi ainihin kuka din nan shi yake gane yana da rai ko yana da lafiya. Za mu zo za mu yi magana wannan insha Allah. Idan an samu karo tsakanin maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam a kaddara da maganar likitocin nan, sai a ce likitoci su koma laboratory su je su bincike, su ƙara bincike. Amma manzon Allah baya magana ta zama kuskure, kuma ilmul hadith yana ainihin tabbatar da abin da Annabi ya faɗi, ma'ana ilimi na zamani science. Saboda haka in ana ganin akwai karo, sai a ce likitoci su je su ƙara bincike akan haka, tare da cewa mu ba muna ganin karan abin bane. Domin Ibn al-Qayyim yana faɗi a cikin littafin shi Miftahu Daris Sa'ada, yace kuka din nan da yaro jariri yake yi lokacin da ainihin aka haife shi, yace alama ce ta ainihin kwakwalwar shi tana budewa, tana kintsa da ta dauki wasu ilmomi da wasu maganganu waɗanda ainihin zai zo ya fuskanta anan gaba a rayuwar shi. To ashe in mun fahimci wannan, maganar da ita hadisin take a can, maganar da hadisin yake a can shine meye dalilin da yaro ya fado din ne yake yin kuka, shine Annabi yace shedan ne yake shafar shi. To sai likitoci sai su je su fahimci wannan, shedan ne yake shafar shi, shi yasa yake kuka. Ashe in bai yi kukan ba, to sai dai su koma da dalilin cewa suna son su fahimci yaron nan yana da rai ta hanyar koyi kuka, koyi hamma, koyi shakuwa, koyi motsi. Amma ba lallai bane a ce sai an da kiyaro ya ainihin yi kuka din za a iya gane yana da rai. In yayi shakuwa ko hamma ko atishawa ko motsi, alama ce ta cewa ainihin yana da rai. Ba za a kallafa cewa sai yi kukan ba, ma'ana Allah ya rufa mai asiri shedan bai shafe shi ba balle ya kukan. Kai zaka matsa mishi likita kuma sai ya kuka?
Allah ya shirya da mu. To a cikin bayanin da kai akwai magana akan cewa shaidanu suna watsa ko yada annoba tsakanin jama'a. To in haka ne waɗannan matakai ya kamata a dauka musamman ga halin da ake ciki na kwanan nan?
To kamar yadda na faɗi haka Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya faɗi magana cewa annoba yana daga cikin abubuwan da ainihin shaidanu suke sababawa. To matsalar ita ce abin da muke son a fahimta kamar yadda na faɗi, abin yakan faru ta ɗayan hanya biyu. Ko dai ya zama wannan ainihin annoba ta faru ne saboda wani laifi da aka yi wa Allah, sai ya jarabci mutane akan haka. Saboda haka sai mutane su binciki kansu gaba ɗaya, kowa sai koma ya binciki kanshi, tun daga kan gwamnati da talakawa da sarakuna da malamai da dukkan masu nau'o'in ainihin bin addinin musulunci, kowa sai koma ya binciki kanshi inda yake da kuskure ya jara. In ana zaton haka ya samu ta saban Allah ne. Haka kuma takan iya samuwa ta hanyar Allah ya jarabci mutane, ma'ana ya dora musu ainihin jaraba, don wannan ainihin jaraba da ya dora musu ta zama ta wannan hanyar za su samu su ta yin shahada. Saboda haka ɗayan waɗannan biyu in ya faru ta waccan hanya ne sai a koma a tuba ga Allah, in ya faru ta wannan hanya ne shi ma a tuba ga Allah, kuma ana addu'a ga waɗanda suka mutu ainihin Allah ya ji kansu. Amma cewa ga wani mataki na ainihin tsaye da wannan annoba, a ƙashin gaskiya ban san abin da ya fi wannan ba, sai dai a yi ƙoƙarin bin shari'ar Allah kawai.
Na'am, ci gaba da shi. Game da addu'o'i da ake yi ma waɗanda shedan ya buge su, ko kuma waɗanda aka tabbatar da cewa suna da wannan mas ɗin. To akwai abubuwa guda biyu, na ɗaya yara ƙanana, wannan ya za a yi da su? Na biyu kaman ana fahimta akwai waɗanda suke da tunda ma kurami ne ko kuma bebaye ba sa iya bayyanar da abu halin da suke ciki, sai dai ana ganin irin waɗannan bugewan yana faruwa gare su, me ya kamata a yi musu?
To ai dama ba duka irin waɗannan larururin suke faruwa ta hanyar aljanu ba, shine abin da na manta ban yi bayani. Akwai larurori irin waɗannan waɗanda sukan faru ko haukacewa ko kurumcewa ko makancewa ta hanyar ainihin wata illa da aka samu cikin kwakwalwa ko a bargo ko kuma murɗewar wata jijiya, wannan sai a kai mutum wani likitoci waɗanda za su duba shi. Amma waɗannan hanyoyin duk muna magana ne akan hanyar da ta zama ta ainihin shafar aljani ce. Idan ya kasance ko da kurma ne ba shi da bakin da zai iya bayyana, amma an ga yana irin wannan faduwa, za a iya da izinin Allah iya gane cewa larurar shi ta aljani ce ko ba ta aljani ba. Na? Za a iya ainihin gane cewa larurar shi ta aljani ce ko ba aljanu ba. Idan ya faɗi so da dama aka ji yana surutai, to alamar cewa wannan larura tashi aljani ne ke tare da shi. Saboda haka sai a tsaya wajen yi mishi karatun Alkur'ani da addu'o'i har lokacin da Allah zai bashi sauki. Kuma kamar yadda nake son in jawo hankalin jama'a, nadiran ne akan samu fa aljanin sukan yi magana, so da dama wani ainihin sukan rabu da mutum ne su fice su bada wuri, amma nadiran ne akan samu aljanin suke magana. Shi yasa ba lallai bane in ka zo ka dafa kanka aka yi aljanin ya magana, ta yiwa kana tare da shi ana maka karatun, in ka tafi shikenan ya fice baka wuri, ba a ma san ya fice ba sai ka ji ka samu sauki, kai dai dama lafiya kake so. Akwai nau'i na biyu kuma wanda yake ainihin ana fahimtar cewa abin ba na aljanu bane, musamman idan aka ga mutum in ya fadi din gafara ta kan fita daga bakin shi to wannan akan fahimci cewa murdewa jijiyoyi ne ko tabuwa ainihin kwakwalwa ce tare da cewa wani lokacin na aljannu ne amma kuma kumfadin ta kan iya fita a bakin shi amma wannan ita ce hanya mafi saukin a gane wanda aka ji in ya fadi yana surutu to akan fahimci cewa na aljannu ne wanda aka ji in ya fadi baya surutu sai dai ana ganin gafara ko kumfa na fita galiban akan fahimci cewa wannan murdewa kwakwalwa murdewa jijiya ce ko tabuwa a cikin kwakwalwar shi wannan shine a takaice abin da za a iya fadi dan haka ko mutum kurma ne yana fama da irin wannan larurar akwai kurmantaka ko makanta ko shanyewar jiki wadda takan faru ta hanyar dabi'ar jiki akwai kuma wadda takan faru ta hanyar ainihin aljanu din duk waɗannan in an zo da mutum wurin malami mai karatu din akan iya fahimta haka da izinin Allah Allah ya shiryar da mu
mutum ne yake da mata guda uku kuma kowace idan ta yi ciki sai ta mafarkin ga wata mata ta zo gare ta idan ta farka sai wannan ciki din ya zo to abinda ya ce musu shin in dai haka yana faruwa suna fahimta suna da matsala na aljanu shin wannan matsala na aljanu yana tare da su ne matan koko yana tare da mijin ne
a to ai sanin da yake sai Allah ba za mu iya sanin wannan ba sai an kawo mutum mun yi mishi karatu muke fahimtar haka haka zo aka yi mutum karatu to akan fahimci cewa larurar tana tare da ainihin matan ne ko tana tare da miji zai iya yiwa aljani yana tare da mijin amma yana zubarwa da matar ciki misalin wannan makon da ya gabata na gaya muku cewa mun zo mana yau wata sai ainihin ta ce duk sanda mijin ya faru da ita ita kuma sai ta kwashe maniyin sai ta zubar shi yasa ba ta taba daukan ciki ba to yakan faru irin haka din babu ta inda bai faruwa ba mu san gaibu ba ko misalin zartin Allah kadai shi ya san gaibu mukan fahimta ne ta hanyar abinda malaman mu suka karantar da mu da abinda muka bincike muka gano da kuma abinda ainihin muka gano shi ta hanyar waqi'i ka san ko faskare ne ka dade kana ai zaka samu wani experience akai ko yawa
anan a satin da ya wuce an yi magana cewa wani lokaci aljanu sukan shiga ɗakin mutum su masa ta mishi wani abu da dai sauransu kamar bayanin da aka yi akan Abu Huraira to abinda ake so a fahimta anan shine kamar in sun sace mutum kuɗi ko akwai wani bayani da aka samu cewa ya suke yi da shi irin ko kuma suka yake
aljani yakan sace kuɗi ta hanyar umarnin wani wanda yake wa aiki kamar wani boka ko dan sihiri yakan sa ya je shago ya dauko mishi abubuwa suna zuwa suna sata ko kuma shi ya je ya sato kudin ya zo ya biya bukata ko kuma dan kadai ya tsaya ta sai ya je kwaso kudin ya je ya zubar da su to ina mafita akan haka sai Annabi ya ce in za ka kulle kofa ko dakin ka ko fanti moto ko kwano sai ka fada sunan Allah shikenan ba zai iya budewa ba ka zo za ka rufe akwatin ka sai ka bismillah in ba kai hankali ba sai ka ga sai ya mantar da kai dan ya samu ya sace maka
da Allah ko mutum zai iya amfani da kaset wajen magance irin waɗannan cutuka
to abin da yasa ba za mu iya cewa ko zai iya amfani da kaset ba saboda ita wannan matsala ta ruka ba kowa ne yake yin ta ba a cikin addinin musulunci akwai wasu sharuɗa da wasu matakai waɗanda kana buƙatar da ka taka su sannan ka zo ka iya in ba haka ba ɗayan abu biyu zai iya faruwa gare ka ko dai garin wannan ruka ka hallaka don aljani zai iya maka dabara mai da kai kafiri na buga muku misalin haka a ran nan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana magana da wani aljani sai ainihin wannan aljani yace ainihin zan fita amma saboda girmama ka sai Ibn Taymiyyah yace a sai dai saboda girmama Allah kuma biyayya ga manzon Allah sai ce to shikenan kaga a lokacin da Ibn Taymiyyah ya ce to babu laifi shikenan ya ainihin fita ma'ana biyewa Allah ba'a amma ya nemi maka ba zai fita saboda Allah ba amma zai fita saboda kai to in baka san madakhilush shaitan ba sai ya hallaka ka na buga mana misalai akan irin wannan shi yasa wannan matsalar ba kowa yake jin farar ta ba kamar yadda Abu Sulaiman al-Khattabi yake fadi yace dole ne sai ainihin mutum ya taka wasu sharuɗa kafin ya iya yin irin wannan don in ba haka ba matsala ta biyu da nake fadi kenan zan fadi ta iya yi wa aljanin ya rabu da mara lafiyan ya zo ya shiga jikinka ko matarka ko wani ɗanaka. Shi yasa wannan ba matsala ce wanda zaka je ka ji a kasar ana yi kai ma ka ce ai ga ayoyin da ake ba kai ma bari kai, ko kuma ka je ka dauki kasar ka sa in ka rikita musu mara lafiya akwai yadda zaka rikita mara lafiyan kuma ka kasa ka fitar da aljanin kuma ka kasa dawo musu da mara lafiyan su yadda yake sai ka gudu. Haka ta kan faru, wasu suna yin karambani irin wannan, shikenan sai mutum ya je ai shi ma a ba kusura ba aya kaza bane bari shi ma yayi yana yi shikenan sai ya rikitar da mara lafiya aljani ya ki magana kuma ya ki fita kuma shi ya kosa zai tafi, ma'ana shi arraki din aljabu ya kosa zai gudu yana son ya tafi kuma aljani ya ki fita kuma gashi ya rikita musu mata ko ya rikita musu miji sai ya to ya za a yi. To shi yasa wannan matsalar ba kowa yake din fara yin ta ba, haka hatta su a cikin kristoci din akwai littafi wanda mai yiwa mako na sama zan zo da su ko littafai da suka yi magana kan wannan suna siffanta irin mutanen da suke a cikin su ba kowa ne yake yi ba, amma mu yanzu kowa zaka samu so yake a koya mishi ai kamar tabiya ce kamar likitanci ne za a koyar da yara da yawa daga secondary a koyar da su ilimin kimiya amma dukkan su in suka je ne jami'a suka cancanci su zama likitoci, to duk dalibai an koya musu karatun Qur'ani an koya musu kaza dukkan su ne kowa ya cancanci ya ruka sai ka taka wasu sharuɗa da wasu matakai insha Allah sai ga Allah ya taimaka, in ba haka ba ana jiye maka tsoron imanin ka ne ko kuma kai lafiyar jikinka don aljanu sun kasu kashi biyu waɗanda kake fitarwa akwai waɗanda kake fitar da su tsakani da Allah sun fita kuma sun ji daɗin ka raba su da zalunci waɗannan babu wani haufi tsakaninka da su, amma akwai aljanin da zaka fitar da shi da tsiya baya so yana nan ya kullace ka ranar da ka din faru wani saban Allah shi kuma sai ya zo maka ranan zai samu dama a kanka yana nan yana jin haushin ka wani aljanin ka raba shi da wannan mar ai akwai wanda yake da aljanin ya fita sai ya koma jikin matar shi ya ji zafin abin da aka yi mishi, to shi yasa sai ka san kai ka kintsa alhamdulillahi rabbil alamin ka kintsa iyalinka ba kintsawa irin wanda bahaushe yake fahimta da guru da laya da kambu da rubutu ba fa a'a karatun alqur'ani bin shari'ar Allah kula da ainihin azkaru din nan shine abubuwan da ake nufi daga cikin sharuɗa na kintsawa din, kuma kamar yadda Ibn Luqayn yake faɗi sai ka zama kai ma mai ƙarfin zuciya ne, in ba haka ba ka zo ka fara karatu ka rikita mutum aljani ya fara magana kana jin aljani ya zunduma maka a sharka sheka da gudu yaya dan wani aljanin da ashar yake farawa yana zuwa dama sai zabga maka ashar, to idan ba da ƙarfin zuciya ba kana mari shi yana cewa wallahi zan fito za mu gamu ne ka ce ka fito din ka gaura mishi mari, in ba da ƙarfin zuci an ka ji ya ce zai fito za ku gamu ai ga daina zuwa hira 12 dare ina fatan mun gane, saboda haka ba kowa yake dimbara wannan al'amari ba Allah ya shiryar da mu.
Shin ko zai ko ya daidai ne a ce mutum ya amfani da wannan karatun Alkur'ani ya cire ma wanda ba musulmi ba?
To matsala akan cire wa wanda ba musulmi ba aljani bai halatta ba kawai shine sahihiyar magana, idan mutum ya zo da larurar bai da lafiya yana fama da matsala aljani ba musulmi ba ne sai dai in zai musulunta, saboda Allah madaukakin sarki ya ce wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina, qur'ani ga mu'minai yake ceto yake waraka shi yasa ba a yi wa wanda yake kafiri ne, Allah ya kiyaye.
Ai magana game da addu'an shiga bayi, to idan mutum ya mance sai dai shiga bayin kila ma har ya tsuguna sai ya tuna cewa ai bai wannan addu'a da zai shiga ba me ya kamata ya yi a wannan lokaci?
Sai ya yi wannan addu'a a sirrance, akwai bambanci tsakanin a sirrance da a bayyane da kuma a zuciyar shi, ba a zuciyar shi ba ba kuma a bayyane yadda zai ji ba, amma a sirrance kamar yadda yake karatun sallah azhar harshen shi ne amma kunnan shi bai ji sai ya yi haka.
Wannan sai daga baya za mu tattauna ta. Ina gani shi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum.
Ina ganin waɗannan tambayoyi a halin yanzu su ne waɗanda za a yi su yanzu sauran in Allah ya so sai wancan lokaci din kamar yadda aka abin nan mun riga mu saboda haka ga sanarwa guda biyu na farko dai kamar yadda na faɗi a saurara da Allah na farko dai kamar yadda na faɗi banda wannan lahira mai zuwa ta gaba ita ce za a zo za a ci gaba da bayani a kai kuma insha Allah za a yi magana akan sihiri da hanyoyin da sihiri bori tsafi da dai makamantansu insha Allah da kuma yadda su kowannen su yake bi don ya cire aljinin tasu aljinin nasu da kuma matsayin musulunci akan kowanne daga cikin su insha Allah
Allah wai an ce game da matar da aka ce Allah masu radio ku kashe mana game da karatun ayatul kursi da aka ce za a yi alwala a karanta ayatul kursi ko wani abu makamancin haka to matar da take fama da haila fa ko za ta iya yin wannan sai mu ce eh za ta iya yin alwala kuma za ta iya ainihin karantawa ko da yake wannan alwala din ba ta dauke mata wannan larurar bane inda muka samo dalili akan haka shine annabi ya sunnanta idan ka sadu da matarka zaka sake komawa ka sake saduwa da ita in baka samu damar wanka ba kai alwala ai kaga wannan alwala bata isar maka game da janabarka ba amma dai tana da wani amfani to haka ita ma wannan alwalar za ta mata amfani wajen tunkuɗe mata ainihin shedani matukar mutum yana da alwala aljani zai iya shigar shi shi yasa ake son ka zauna koyaushe cikin alwala matukar kana da alwala aljani zai iya shigar ka Allah ya shiryar da mu ina ga saboda an dade haka sai a sauƙaƙa mutane abinda zamu ce jama'a don Allah jama'a in aka zo majalisi irin wannan in aka ce dan Allah zauna ka zauna kun san a dan saurara kun san lokacin ƙarya ai ya wuce a dan aka taru ane wa mutane wa'azi a ƙasar Hausa malami yayyaye a zauna aka yi to in yayi dan wani firgitarwa sai ga kowa zauna saboda kana tsoron yace in baka zauna ba kaza zai faru gare ka kaza wannan duk ƙarerayi ne to dan me mutane zai zama sai an faɗi ƙarya sannan za a yi nasara a kansu saboda haka duk sa'an da aka zo aka zauna da Allah muna fatan jama'a sai su samu natsuwa in aka ce ga wani sun buge shi kowa ya zauna inda yake wannan hayaniyar da kake yi tana nuna gafalarka game da addini ba ma ba sun ce ga sunan duk sun zo barjab wata su Jamila da su Isa haka da su waye ba mamaki wani ya ga ka cika kare gade zai shige jikinka ba mamaki Allah ya kiyaye shikenan insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
ilayk saurara mata su tsaya
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جو الحمد لله
درجة فيك
a yau lahadi wanda ya daidai da 20 ga watan Rabiul Awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 4 ga watan August 1996 za mu ci gaba da muhadarat da ake gabatarwa dangane da alamul jinni wa shayatin ma'ana bayanai da ake dangane da duniyar aljanu da shedanu bayanai sun gabata tun daga farkon wannan muhadara cewa alqur'ani madaukaki da sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama sahihi ya mai tsarki da ijma'in al'ummar musulunci sun tabbatar da cewa aljanu dai gaskiya ne akwai su wasu halitta ne waɗanda na daga cikin halittun da Allah ya halicce su a cikin su akwai musulmi akwai kafirai akwai salihai akwai fasikai akwai maza da mata a cikin su suna auratayya suna haihuwa kuma suna ci suna sha sannan muka zo muka yi bayani dangane da ainihin cewa musu dangane da kasancewar cewa akwai aljanu din nan wannan fata ne a cikin addinin musulunci da kuma ficewa daga addinin musulunci din, domin ƙaryatawa ne ga nassoshin alqur'ani waɗanda suka tabbatar da cewa akwai aljanu, da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sahihai, da kuma ijma'in al'ummar musulunci tun daga na farko har zuwa yau cewa aljanu din akwai su. Muka zo muka yi bayani dangane da abin da ya shafi mu'amala tsakanin ɗan adam da aljani, a inda muka bayyana cewa ko da yake jinsin aljani daban, jinsin ɗan adam daban, amma akan samu wasu wurare, akan samu tarayya alaka da mu'amala tsakanin waɗannan halittu guda biyu. Shi yasa har al'amari ya kai malaman musulunci sun yi magana dangane da hukuncin auratayya tsakanin ɗan adam namiji da aljana, ko kuma aljani da mace 'yar adam. Da yawa daga cikin malamai suka tafi akan cewa makruhi ne, saboda ainihin kasancewar jinsin ya sha bamban daban. Al-Imam Malik, Imam Darul Hijra, Allah ya gafarta mishi, ya ce yana kyamar aure ya gudana tsakanin ɗan adam da aljana, ko kuma aljani da wadda take 'yar adam ce, saboda kada mace ta zo ta yi ciki ba tare da miji ba, a tambaye ta sai ta fake da cewa ai tana da miji ne aljani, shi yasa ba a ganin shi, alhali kuma ciki ne ta je ta samu na banza. Waɗannan na daga cikin dalilan da suka sa Al-Imam Malik ya ce aure tsakanin ɗan adam, ma'ana tsakanin 'yar adam da aljani, bai halatta ba, ko kuma akasin haka shine aljana ta auri ɗan adam namiji. Amma akwai aure da yakan faru na tilas, aljani ya auri 'ya mace ba tare da tana so ba, ya rinka zuwar mata a bacci yana saduwa da ita, kuma yana ainihin hana mijinta kusantar ta. Makon da ya wuce mun samu matsala irin wannan, yadda aka samu akwai mijin da yake da ya kwanta, matar shi ta kwanta, sai kawai sai ji ana tura shi, sai ji ana ture shi gaba, sai ji ana ture shi gaba, ma'ana aljanin da yake tare da ita yake auranta baya son ainihin mijin ya kusance ta, yana son ya rabu da ita saboda shi yana auranta. Wani aljanin zai ainihin sa matar ta ainihin kiyarda ɗa namiji ya sadu da ita, ko kuma in ɗa namiji ya zo saduwa da ita sai ya toshe farjin, ko wani abu makamancin haka, waɗanda za a zo a yi bayani insha Allah ta'ala. Haka kuma akwai aure na dole wanda yake faruwa har wa yau, aljana ta auri ɗa namiji ta hana shi ainihin yin aure, kamar yadda yake ainihin a can muka yi bayani cewa aljani yakan auri 'ya mace ya hana ta yin aure, ko kuma ya auri 'ya mace wadda take mai aure ya ainihin hana mijinta kusantar ta. Wannan duk yana faruwa. Sa'annan mun yi magana dangane da ko zai yiwu ɗan adam ya iya magana da aljani, muka ce eh, babu abin da ya hana haka ya faru a shar'ance ko kuma a hankalce. A shar'ance dai shari'a ta tabbatar da haka, cewa ɗan adam zai iya magana da aljani aƙalla ta ɗayan hanyoyi uku, ko dai aljanin nan ya rikiɗa ya zama mutum ɗan adam ya gan shi ya magana da shi, alhali ya sani ko bai sani ba cewa aljani ne, ta wannan hanya ɗan adam zai iya magana da aljani. Kamar yadda yake ɗan adam zai iya magana da aljanin da ya shiga jikin mara lafiya, ɗan adam zai iya magana da shi ta bakin wannan mara lafiya, kamar yadda yake kuma ɗan adam zai iya magana da aljani ta hanya ta uku, ita ce aljanin ya tsaya a siffar shi ta aljani ba tare da ɗan adam yana ganin shi ba, amma kuma suna magana. Wannan ainihin ya zo a cikin asarin A'amash wanda muka kawo daga Al-Imam Ibn Kathirin a waɗancan makonni. Tsannan nan sai muka yi magana dangane da wani ɓangare na mu'amala tsakanin ɗan adam da aljani wanda yake ta wani mummunan ɓangare, ita ce gabar da ke tsakanin ɗan adam da aljani. Muka kawo asalin wannan gaba ta faru ne tun daga kan babanmu annabi Adam alaihi salatu wassalam da kuma Iblis la'anatullahi alaihi. Wannan ainihin gaba ita ta haddasar da har zuwa tashin alkiyama babu shiri tsakanin ɗan adam da shaitani wanda yake mugun aljani. To a ƙarƙashin haka, shaitan yana da manufofi guda biyu dangane da ɗan adam. Akwai manufa wadda take ta kusa, akwai manufa wadda take ta nesa. Manufa wadda take ta kusa, manufa wadda take ta nesa, ita ce ya ga cewa ya ainihin batar da ɗan adam a nan duniya, ya kau daga hanyar Allah yadda yake ranar alkiyama zai waye gari su haɗu ainihin a cikin wutar jahimu baki ɗaya. Shine Allah madaukakin sarki yake cewa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Shaitan yana kiran tawagar shi ne, ma'ana waɗanda suka bi shi don su zama daga cikin ƴan wutar sa'ir baki ɗayan su. A ƙarƙashin haka wannan ita ce manufa mafi muni kuma wadda take nesa wadda shedan yake hari dangane da dan Adam yaga cewa ya ainihin ja mishi asara ya kai shi ga shiga wuta. Sannan manufa ta biyu ita ce shedan yana kokarin yaga cewa ainihin ya cutar da dan Adam a wannan ainihin rayuwa ta duniya ko ya cutar da shi ta wajen addinin shi ko kuma abin da ya shafi jikin shi. Muka yi bayani akan cewa manufa ta farko a nan duniya ita ce shedan yaga cewa ya saka dan Adam a cikin shirka da kafirci. Manufa ta biyu kuma idan ya kasa kaiwa ga wannan yaga cewa ya tunkuda dan Adam zuwa ga ainihin wani saban Allah wanda zai waye gari ya zama fasiki a ƙarƙashin dokar Allah. Sa'annan manufa ta gaba daga cikin manufofin shedan akan dan Adam a nan duniya ita ce yaga ainihin wato ya kange bayan Allah daga bautar Allah. Duk sanda ka tashi za ka yi bautar Allah ya kokarin hana ka ko ya sa maka wasu wasi. Manufa ta hudu ita ce idan har ka ki biyayya gare shi wajen hana ka bin Allah da ya to zai kokarin ya ga cewa wannan biyayya da kake wa Allah ya bata ta. Idan sallah ce ya yi kokarin bata ta in azumi ne haka duk wata ibada daga cikin ibadoji da kake yi. To sa'annan akwai manufa ainihin ta biyar har wa yau wadda yake ita ce cutar da dan Adam dangane da jikin shi. Cutar da dan Adam dangane da jikin shi na daga cikin manufofin shedan ko aljani dangane da dan Adam. Yadda aka samu aljani yayi yunkurin ya kona manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda al-Imam Muslim ya ruwaito hadisi sahihi ainihin daga Abu Darda'i cewa wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana tsaye yana sallah sai wani aljani ya ruko bakin wuta yazo ya rinka buga mishi ainihin daidai fuskar shi. Manzo Allah yana ja da baya yana cewa ina la'anta ka da la'anta Allah har Allah ya raba ainihin ma'aiki daga wannan cutarwa wadda ainihin shedan ya kokarin yi mishi bata kai gare shi ba. To akwai wannan manufar ta ainihin yaga cewa ya cutar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to Allah bai ba su iko akan haka ba. Sannan akwai manufa ta gaba wadda take ita ma ta cutar da jikin dan Adam shine ainihin shedan ya saka wa mutum mummunan mafarki ya ainihin tsorata shi. Dama Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa mafarki ya kasu kashi uku ko dai mafarkin da zai zama daga Allah ne mai rahama yake sai kaga wani abu mai faranta maka rai ya zo maka a cikin mafarki. Mafarki na biyu kuma akwai wanda yake daga shedan yake ya zo ya firgita ka ko ya baka tsoro ko ya rinka kawo maka wasu munanan abubuwan tsoro na dabbobi da makamantansu a cikin bacci. Sa'annan sai kuma abu na uku dangane da bangaren mafarki shine hadisun nafsi. Ma'ana akwai wani abu da ke damun ka a rai kana kwanciya sai ainihin wannan abu ya zo maka a mafarki saboda dama ya riga ya darsu ya shiga ainihin cikin zuciyarka yayi zurfi. To shedan yakan ainihin sabbaba wa mutum mafarki mai ban furgici. Wannan hadisi da muka faɗi al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi. Sa'annan yana daga cikin manufa ta ainihin shedanun aljanu su yi kokarin kona gidan dan Adam. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk sanda za ku kwanta ku yi kokarin kashe fitila saboda aljanu sukan turo era ya ja ainihin hancin lagwani na fitila ya je sa shi inda yake zai kama da gobara. Saboda haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yayi umarnin mutane da ainihin kashe wuta din. To ko wannan ya shigo irin wuta wadda ake da ita ta zamani ta lantarki yanzu a kashin gaskiya malamai suka ce ya shigo ciki ita ma sai a kokarin kashe ta in za a kwanta. Sa'annan yana daga cikin manufa har wa yau ta cutarwa da shedan yake da ita akan dan Adam yaga cewa ya cutar da dan Adam a lokacin mutuwa. Lokacin da ka zo zaka mutu din nan shedan zai kokarin ya make ka don ka samu ka rasa samun damar faɗan kalmar shahada. Akan haka aka samu Annabi sallallahu alaihi wasallama yana addu'a Allahumma inni a'udhu bika min at-taraddi wal hadami wal gharq wal hariq wa a'udhu bika an yatakhabbatani ash-shaytanu 'inda al-maut wa a'udhu bika an amuta fi sabilika mudbiran wa a'udhu bika min al-maut ladigha. Annabi sallallahu alaihi wasallama yakan roki Allah cewa ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga faduwa daga wuri mai tudu ko kuma gini ya danne ni ko kuma ruwa ya cinye ni ko gobara ta kone ni. Sa'annan sai Annabi ya ci gaba ya ce ya Allah ka tsare ni daga shedan ya make ni a lokacin mutuwa. Ashe shedan yakan make mutum a lokacin mutuwa dan ya haramta mishi cikawa da imani. To yana daga cikin manufofin su. sa'annan annabi cikon addu'ar yakan ce ya Allah ka tsare ni daga ana filin dagar jihadin musulunci in bada baya in je kuma in mutu a halin nagudu din sa'annan ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga mutuwa a halin wani abu ya sare ni maciji ko kunama wannan hadisi al-Imam an-Nasa'i da Hakim sune suka ruwaito shi kuma hadisi ne mai inganci sa'annan yana daga cikin manufofi munana na ainihin shedanin aljanu dangane da dan adam cutar da dan adam lokacin da aka haife shi a lokacin da ainihin aka haife dan adam din nan suna kokarin su cutar da shi shi yasa ma'aiki yace duk dan da aka haifa sai shedanu sun yi kokarin ainihin sai shedan ya shafe shi sai dai annabi Isa da mahaifiyar shi Maryam saboda mahaifiyar Maryam ta yi addu'a wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim ya Allah ka tsare wannan ya tawa da kuma waɗanda suke zurriyarta daga shedan wanda yake ainihin la'ananne to akan haka annabi Isa Allah ya tsare shi haka kuma mahaifiyar shi Maryam amma bayan haka ma'aiki yace duk dan da aka haifa sai shedan ya shafe shi shi yasa sai tsandare da kuka sallallahu alaihi wa sallama sannan yana daga cikin munanan cutarwa da ainihin muka bayani wanda shedanun aljanu sukan yi wa dan adam shine sako annoba ko irin wannan da ake fama da ita ta amai da gudawa ko annoba ta zazzabi ko ta ciwon kai duk baki daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace a anna fina'a ummatahu bit-ta'ani wat-ta'ud mafi yawancin al'ummar shi za su ainihin wato kare ne ta hanyar ma'ana kisan kai kashe-kashe da kuma at-ta'un annoba wadda za ta rinka faruwa waqzu a'da'ikum min al-jinni manzan Allah ya ce ita annoba din cutarwa ce wadda yake makiyanku cikin aljanu suke ainihin sakinta wa fi kullin shahada manzan Allah ya ce kowanne daga cikin waɗannan biyu din shahada ne ko ka je filin jihadi a kashe ka kai shahada ko kuma ainihin ka mutu a halin annoba kai shahada mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka yana daga cikin manufofi na ainihin shedanu dangane da mutane su ga cewa sun saukan musu da annoba to meye maganin annoba irin wannan in ta faru sai ainihin a koma ga Allah ayi ta tuba ana yawaita karatun alqur'ani da addu'a har Allah ya taimaki mutane ya yaye musu wannan bala'i wannan hadisi da muka karanta al-Imam Ahmad da Tabarani suka ruwaito shi da kyakkyawan isnadi sannan yana daga cikin ainihin cutarwar da shedan yakan yi wa dan adam waɗanda muka yi bayani aljani yakan saka wa ya mace jini ya wuce ka'idar jininta ainihin na haila shine abin da ainihin ake kira al-istihada ko kuma an-nazif a wurin likitoci ta saba yin haila ta kwana biyu ko kwana uku sai haila ta je mata tsawon wata guda akwai cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama ummu habiba sai da ta shekara 7 jini na zuba daga farjinta to duk wannan yana daga cikin nau'i na ainihin cutarwar su tare da cewa wannan cutar tana iya faruwa ta hanyar aljanu kuma tana iya faruwa ta hanyar tabi'a addinin musulunci duk baki daya yazo da yadda za a yi magana akan maganin su insha Allah mai yiwa karshen waɗannan muhadarar da ake gabatarwa za a dan gutsuro ka dan daga cikin waɗannan abubuwa saboda jama'a su fa'idantu sannan yana daga cikin cutarwar da shedanu suke wa mutane tarayya da aljanu suke da mutane wajen cin abinci ko wajen shan abin shan su ko wurin kwanan su duk sa'an da kazo zaka ci abinci in baka ambaci sunan Allah ba ma'aiki yace zaku ci tare da shedani duk sa'an da ka ambaci sunan Allah ka fara ci sai koma gefe guda sai ya tsuguna lomar ka tana faduwa sai annabi yace ka dauka ka kakkabe ta idan baka dauka ka kakkabe ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace sai ainihin wannan shedani sai ya dauka to haka in ka zo shan abin sha sai ka faɗi sunan Allah kuma kada ka sha a tsaye sai ne in hali ya kure maka babu inda zaka zauna ko ka tsuguna duk annabi sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta wannan annabi yace wanda yake shan abin sha a tsaye ko yake cin abu a tsaye to yana ci ko yana sha tare da ainihin shedani sannan duk sa'an da ka tashi shiga gidanka idan baka yi wani zikiri ba to zai kasance ainihin kun shiga tare da shedanun aljanu waɗanda kai ma ka san sauran za su cutar da kai kamar yadda yake shedanu suna cutar da ainihin dan adam wajen saduwar shi da yazo yi da iyalin shi maiki yace da a ce daya daga cikin ku zai zo saduwa da matar shi yace bismillahi allahumma jannibna ash-shaytan wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana babu yadda shedan zai ya cutar da su ma'ana da sunan Allah muke farawa ya Allah ka nesanta mu daga shedan kuma ka nesanta arzikin da zaka bamu nada daga shedan
annabi yace idan Allah ya kaddara za a samu da a wannan saduwa har abada faufau shedan ba zai taba cutar da shi ba to kaga ashe rashin yin wannan addu'a din na daga cikin sharrin da zai haifar da samun ƴaƴan iska saboda duk inda kaga dan iska to wannan na daga cikin sakamakon batawa da shedan yayi mishi Allah ya kiyaye to bayan mun yi bayani akan waɗannan sai muka zo matsala akan masu shaitan lil insani asar matsala dangane da shedan ya shafi jikin mutum ko kuma ya shiga jikin shi muka fara tattauna wannan matsala inda muka kawo daga cikin ainihin littafin al-ibana an usulid diyana ta al-imam abul hasan al-ash'ari Allah ya ji kanshi da kuma littafin shaykhul islam ibn taymiya inda shaykhul islam ibn taymiya yace dangane da cewa aljani ya shiga jikin mutum wannan abu ne wanda yake tabbatacce dukkanin malamai da limamai daga cikin ahlus sunna da sauran jama'ar musulmi sun tabbatar da wannan saboda Allah madaukakin sarki yace alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas masu cin riba a ranar gobe alkiyama ba za su iya miƙewa ba sai miƙewa irin wanda shedan irin miƙewar da mutumin da shedan ya ainihin buge shi yake ma'ana ya tashi ya fadi ma'ana alqur'ani ya tabbatar da cewa ashe shedan ainihin yakan shiga jikin mutum ya buge shi ko kuma yakan shafe shi to wasu sai suka dauki wannan aya a zahirin ma'anarta sai suka ce a'a shedani dai zai iya shafar jikin mutum amma ba zai iya shiga jikin shi ba sai aka ce waɗannan ba su fahimci abin da ake kira da addinin musulunci ba ko kuma sun jahilci lughal arabiyya domin masu alarati yakan dauki ad-dukhul gashi Allah yana cewa aula mastumun nisaa Allah yana magana dangane da abubuwan da suke wajabta wanka na janaba sai ya ce aula mastumun nisaa zaka fasara da cewa ko kun shafi mace shafan mace yana sababa wanka ne allamsu anan ad-dukhul to haka masu yana dauka ainihin ad-dukhul shi ma ma'ana shedani zai iya shafar jikin mutum wan lokacin kuma zai iya ainihin kaiwa ga ya shiga jikin shi sannan ibn taymiya ya kawo dalili har wayo cikin sahih al-bukhari da annabi yace inna ash-shaytana yajri min ibn adama majra ad-dam shedan yana shiga jikin dan adam yana yawo duk inda jini yake yawo to shedan shine uban aljanu in ya zama shedan yana iya shiga jikin dan adam ya shiga duk inda jini yake shiga dan an ce aljani wanda yake bai kai lalata da wulakanci da bata jikin dan adam kamar shedan ba dan an ce aljani na shiga jikin mutum ai bai zama bakon abu ba shi yasa zai iya shiga jikin mutum ya ainihin yi mishi duk abin da zai yi amma baki daya abin da ake so ka sani shine da izinin Allah yake yi Allah ya shiryar da mu sannan ibnu taymiya ya sake kawo magana daga abdullahi dan gidan al-imam ahmad cewa abdullahi yace wa mahaifin shi wasu mutane suna cewa wai aljani baya shiga jikin mutum sai imam ahmad yace ya dana waɗannan mutane sun shiga cikin ainihin kuskure ma'ana kuskure sun shiga cikin kuskure yace ga aljanin mukan ji yana magana a bakin mutumin in mune mishi karatu ma'ana ya tabbata yana shiga kenan sannan akwai kuma nasoshi waɗanda zamu zo mu tabbatar insha Allah dangane da mas'ala akan cewa shin ana iya fitarwa da mutum aljani daga jikin mutum da izinin Allah ko manzon Allah yayi haka ko wani cikin malaman hadisi yayi haka ko cikin malaman fiqh an samu wani yayi haka ko daga baya an samu malamai sun ci gaba da yin wannan to in muka zo wannan wuri kuma za a kawo hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallama in ya zo yi yakan ce wa ainihin aljanin da ke tare da mara lafiya yakan ce da shi ukhruj ya adu wallahi ka fita ya kai makiyin Allah duk inda kaji an ce ka fita fita ba za ta yi ba sai in bayan shiga ashe aljanin yakan shiga kenan shi yasa manzo Allah ya zo sai ya ce fita ashe ya shiga kenan ko mun fahimci wannan Allah ya shiryar da mu wannan magana Sheikhul Islam Ibn Taymiya ya fade ta ne a cikin littafin shi Majmu'ul Fatawa al-Kubra a cikin mujalladi na 24 shafi na 276 duk baki daya mun zo da waɗannan littafai mun yi karatu a cikin su yanzu muna rairiyo abubuwan da muka tattauna ne a baya a takaice sannan kuma Ibn Taymiya ya ƙara da cewa cikin limaman addinin musulunci babu wanda aka samu yake musun cewa aljani yana iya shiga jikin mutum yace wanda kuma yayi musun haka yayi da'awar cewa wai shari'ar musulunci tana ƙaryata kasancewa aljani ya shiga jikin mutum Ibn Taymiya yace wannan mutum yayi wa shari'ar musulunci ƙarya yace domin cikin dalilan shari'ar musulunci alqur'ani hadisi ijma'i qiyasi duk baki daya babu abin da ke ƙaryata cewa aljani zai iya shiga jikin mutum. Sa'annan Ibnu Taymiyyah a cikin mujalladi na 19 shafi na 12 a cikin Majmu'ul Fatawa al-Kubra yace sai dai waɗanda aka samu sun yi musun cewa aljani na iya shiga jikin mutum su ne ainihin wato wasu kaɗan daga cikin ainihin ƙungiyar Mu'tazila kama ainihin Abu Ali al-Jubba'i da kuma Abu Bakar al-Razi waɗannan sun yi musu akan cewa haka ba za ta yiwu ba. To haka a wannan zamanin ma an samu wasu sun ƙaryata haka. Al-Ghazali al-Mu'asir wanda ya rasu watanni biyu da suka wuce ya yi littafi ya sa mishi bainal fuqaha wal muhaddisin. A cikin wannan littafi Al-Ghazali ina ce Ghazali wannan ba ina nufin wancan Ghazali ba Abu Hamid al-Fiqhi Abu Hamid Al-Ghazali wancan da ya rasu yau kamar shekara 1000 ba kadan a Al-Ghazali wannan watan shi kamar biyu da rasuwa kwanan nan ya rasu a ainihin Madina. To a cikin littafin shi bainal fuqaha wal muhaddisin ya yi musun cewa babu yadda za a yi aljani ya iya shiga jikin mutum, ya ce wannan ƙarya ce. Sai ya ce idan da abin gaskiya ne dan menene ba mu ji kiristoci da mutanen Amerika da mutanen Rasha da mutanen Jamus suna cewa aljani ya shiga jikinsu ba, shin aljani ba zai shiga jikin kowa ba sai jikin musulmi? Abin da Ghazali ya faɗi kenan sai mu ce Ghazali ya tafka kuskure, domin wannan magana ta saba wa Alkur'ani, ta saba wa hadisai da ijma'in al'ummar musulunci. Shi yasa malamai suka biyo ɗaya bayan ɗaya aka rinka mishi raddi ga wannan littafi Shiwarun Hadi wanda ainihin baki ɗaya raddi ake akan Ghazali akan irin waɗannan maganganu da makamantansu. Dan haka kuskure Ghazali yayi. Abinda za mu ce wa Ghazali a takaice shine wane ne ya gaya wa Ghazali cewa aljanu ba su shiga cikin kafirai? Babu wanda ya gaya mishi haka, innama abu ne wanda kawai ya suranta a cikin kwakwalwarshi ya faɗi. Kuma koda aljanu ba su shiga cikin ainihin kafirai, ai ba abu ne wanda yake na mamaki ba, ba za a yi mamaki akan haka ba, saboda kasancewar ai kafirai ɗin waliyai ne na su ainihin shaidanu ɗin, masoyansu ne. To tunda masoyansu ne, dama menene manufa in sun shiga jikin mutum shine su cutar da shi? To wannan sun riga sun cutar da shi tunda sun lalata aqidar shi. Me ya rage kuma? Kafirai ne sun riga sun zama mabiya shaidanu, dan haka koda ba su shiga jikin su ba, ba wani abu ne abin mamaki ba. Balle kamar yadda na gaya mana cikin waccan muhadara, ya tabbata a kasashen Amerika da makamantansu, ya tabbata cewa aljanu din suna fitinar waɗannan kafirai, har ya kai likitoci sun fahimci cewa babu wani magani da za a yi dangane da korar aljani din irin karatun Alkur'ani. Shi yasa da yake Bature yana da dabara fa, sai suka ainihin haɗo wasu surori a cikin Alkur'ani waɗanda waɗannan surori suna dukan ainihin aljanu da shaidanu, sai a haɗa su gaba ɗaya a cikin kaset-kaset, sai a samu wani ɗaki sai a yi computerizing ɗin shi ya zama an sa mishi duk computer ce take sarrafa waɗannan kaset-kaset. Ana samun mutum da larura irin wannan sai su tunkuɗa shi cikin wannan ɗaki sai su kulle ƙofa sai su ainihin buɗe wannan ainihin computer sai ta ci gaba da aiki. Karatun Ƙur'ani ta sama ta ƙasa ta bango da bango, gabas da yamma, kudu da arewa, har sai lokacin da aka ji wannan mutum ya gama buge-bugen shi ya warke tsaf, sai su buɗe mishi sai ya fito. Wani lokacin ma ya buɗe ya fito da kanshi. Saboda haka Ghazali ya yi wannan magana ne a bisa kuskure. Allah ya kiyaye. Sai ku fitar da ita waje. Ku batta kawai, ku batta a zaune in ba za ku iya fitar da ita ba. Kowa ya zauna inda yake kawai. Kowa ya zauna inda yake. Kowa ya zauna inda yake. Kowa ya zauna inda yake. Za mu ci gaba da abin da muke ne. Kada wanda ya tashi, za mu ci gaba da abin da muke ne. To wannan kenan. Tunda ya tabbata a shar'ance cewa abu ne mai yiwuwa aljani ya shiga jikin ɗan adam, kuma abu ne mai yiwuwa in ya shiga jikin shi ɗin ya rinka cutar da shi, ya kamata kowa ya saurara abubuwan da suka tara muke nan waɗannan al'amura. Kuma al'amura ne waɗanda suke da muhimmanci, musamman ana gini wasu suna rusa muku, ya kamata sai ku tsaya sai ku fahimci waɗannan abubuwa da hujjojinsu. Mai yiwuwa kai ka yadda da waɗannan abubuwa da ake faɗi, amma ka yadda babu dalilai a hannunka sai aka zo ana bayyana dalilan kamata yayi kowa sai ya zauna ya saurara duk wannan kai da komowa da kuke ba su da amfani kowa ya zauna ya saurara har tambayoyi yau ba za mu samu damar shigar da tambayoyi ba mun aje sai ƙarshen muhadarar mu saboda mun shigo abubuwa mafiya muhimmanci dangane da wannan matsala tunda ya tabbata cewa aljani yakan shiga jikin mutum kuma in ya shiga jikin mutum din yakan cutar da shi to ko an samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ma'ana ana iya fitarwa da mutum aljani din to ana iya fitarwa idan ana iya fitarwa ko an samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya fitarwa da mara lafiya aljani din tare da cewa abinda muke so kowa ya fahimta shine aljani dai babu wanda yake sai fitar da shi sai da izinin Allah shi yasa in kai wa mutum karatun alqur'ani aljani ya fita daga jikin shi karka zo ka buga kirji ka ce na fitarwa da wani aljani aka ce kai kuskure sai kai sauri ka ce na fitarwa da wani aljani da izinin Allah ko kuma Allah ya fitarwa da wani an fahimci wannan ko to gashi a cikin wannan littafi alamul jinni wash shayatin na ad-doktor Sheikh Sul'a Umar Suleiman Al-Ashqar gashi zamu karanto inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fitarwa da marasa lafiya aljanin da ke jikin su da izinin Allah gashi a wannan littafi a cikin shafi na 140 zuwa 141 saboda muhimmancin wannan mas'ala za a karanta ne da gundarin larabcin a zo a fassara gashi malam yace tardur rasuli sallallahu alaihi wasallama lil jinni min badnil masru korar da manzon Allah yayi wa aljanu daga jikin marasa lafiya Al-Sheikh Umar Suleiman Al-Ashqar yace fa'ala zalika ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama akthar min marratin manzon Allah yayi wannan abu fiye da so daya manzon Allah ya kori aljanu daga jikin marasa lafiya fiye da so daya ina dalilin ka akan haka ya kai Al-Sheikh Umar sai yace fa fi sunan Abi Dawuda Hadisi ya zo a cikin sunan Abi Dawuda wa musnadil Imam Ahmad da musnad na al Imam Ahmad an ummi Abana binti al-Wazzah bin Zari an Amir al-Abdi an Abiha akace al Imam Ahmad ya ruwaito daga ummi Aban yar Wazzah dan Zari dan Amir al-Abdi an Abiha ta karbo wannan hadisi daga ainihin mahaifinta anna jaddaha az-zari'a intalaqa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ma'ana wannan hadisi da ya ruwaito daga jika daga haka ma'ana ɗan gida ɗaya ne suka ruwaito hadisin shi yasa asalin hadisin ta ruwaice shi ne a wurin mahaifinta mahaifinta kuma ya ruwaice hadisin a wurin mahaifin shi mahaifin nashi sahabi ne yace ya tafi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fantalaka ma'ahu bibnin lahu majnunun sai ya tafi wa da manzon Allah wani da nashi mahaukaci yana da da mahaukaci wannan sahabi sai kai shi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama au ibnu ukhtin lahu ko kuma dan yar uwar shi ne ba dan shi na cikin shi ba dan yar uwar shi qala jaddi ita mai riwaya sai tace a sai kakan nata yace falamma qadimna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama qultu muna isa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai nace inna ma'i ibna li aw ibna ukhti li majnunun ya manzon Allah nazo da wani dana wa ko dan yar uwata wanda yake fama da hauka ataituka bihi tad'u Allah lahu nazo maka da shine dan ka roka mishi Allah qala sai manzon Allah yace itini bihi je kaka kawo shi qala fantalaqtu bihi ilayhi yace sai na kawo manzon Allah wannan yaro wa huwa firrikab na samu manzon Allah yana cikin ayarin tafiya fantalaqtu anhu wa alqaitu anhu thiyab as-safari yace naje na dauko wannan yaro na sanya mishi ainihin tufafi saboda mu tafi mu je mu riski manzon Allah wa albastuhu thawbayn hasanayn na sanya mishi tufafi riga da wando ko riga da kwarjalle kyawawa guda biyu wa akhadtu bi yadihi hatta haitu bihi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallama yace na kama hannun wannan yaro sai da na kai shurin annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace ij'al zahrahu mimma yalini ka juyo da bayan shi haka kusa da ni qala bima jami'i thawbihi min a'lahu wa asfalihi yace sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kama ainihin wato gaban tufafin wannan yaro haka ya tattare ya rike haka ma'ana dan bayan yaron ya fito sosai za a yi aiki kenan sallallahu alaihi wa sallama fada ala yadribu zahrahu yace sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rinka dukan bayan wannan yaro hatta ra'aitu bayada ibtayhi idan manzon Allah ya daga hannun shi zai daki bayan yaron haka shi wannan sahabi wanda ya kawo dan yace har ma nakan ga hammatar ya kamata ku saurara sahabin yace har nakan ga hammatar annabi sallallahu alaihi wasallama an ya daga hannun shi zai dukan haka wa yaqulu annabi yana dukan bayan wannan yaro yana cewa ukhruj adu wallahi ya kai makiyin Allah ka fita ukhruj adu wallahi ya kai makiyin Allah ka fita fa aqbala yanzuru nazara sahih laysa bi nazrihi al-awwal yace sai yaron ya rinka wai ga dama da hagu haka yana kallo kyakkyawa irin na masu lafiya ba kallo irin na mahaukata ba wanda aka zo da shi a dazu thumma aqadahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya zaunar da wannan yaro baina yadayhi ya ainihin tayar da shi zaune fada alahu bima'in manzon Allah ya sa aka kawo mishi ruwa fama saha wajahu wada alahu manzon Allah ya dangwalo wannan ruwa ya shafa wa yaron a fuska yana yi wa ainihin wannan yaro addu'a falam yakun fil wafdi ahadun ba'da da'awati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yufaddalu alaihi adik cikin wannan tawagar tafiya tunda manzon Allah ya wannan yaro addu'a ba a sake samun wani da ainihin ake fifita shi akan wannan yaro ba saboda yaro ya samu albarkatuwa da addu'a annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ainihin hadisi wanda al-imamu ahmad da abu dauda suka ruwaito ya nuna cewa annabi yakan fitar wa da mara lafiya aljani daga jikin shi da iznin Allah don gashi yana ce mishi ukhruj adu wallahi ya kai makiyin Allah ka fita ya kai makiyin Allah ka fita kamar yadda na fadi a dazu ashe wannan ya nuna aljanin ya shiga jikin shi ne tunda gashi yana cewa ya kai makiyin Allah ka fita da bai shiga ba zai ce ka fita ba mun fahimci wannan da kyau ko hadisi na farko kenan da wannan malami ya kawo hadisi na biyu sai ya ce wa fil musnad aidan har wa yau hadisi ya zo sahihi a cikin musnad na al-imamu ahmad an ya'la ibn murra daga ya'la dan murra qala yace ra'aytu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama thalathan ma ra'aha ahadun qabli yace naga abubuwa guda uku tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace babu wanda ya taba ganin irin waɗannan abubuwan kafin ni in gani a wurin ma'aiki wala yaraha ahadun ba'd yace kuma ba wanda zai sake ganin waɗannan abubuwa guda uku a wurin manzon Allah bayana yace laqad kharajtu ma'ahu fi safarin mun fita tare da annabi a halin wata tafiya hatta idza kunna bi ba'd at-tariq yace muna kan hanya mararna bi imra'atin jalisa sai muka wuce ga wata mace a zaune ma'aha sabiyyun laha tana tare da wani yaro nata faqalat ya rasulullahi sai wannan mata tace ya manzon Allah hadha sabiyyu asabahu bala'un bala'i ya samu wannan yaro wa asabana minhu bala'un sakamakon bala'in da ya same shi mu ma ya same mu da ya hauka ce za a iya bacci za a iya bacci ba kaga kowa ba sukuni yu'khadhu fil yawmi la adri kam marra tace yana faduwa yayi ta birgima a wuni guda ba ma zan iya cewa ko so nawa ba ma'ana yana faduwa da dama qala sai manzon Allah yace na wulinihi ki miƙo min wannan yaro farafa'atuhu ilaihi tace sai na dago wannan yaro na miƙa mishi shi faja'alahu bainahu wa bain wasitatir rahl sai manzon Allah ya sanya wannan yaro tsakanin shi da ainihin sirdin raƙumin da yake akai thumma fagharafahu sai ma'aiki ya bude bakin wannan yaro fanafasa fihi salasan yayi tofi so uku wa qala yace bismillahi ana adu wallahi ikhsa ana abdullahi ikhsa adu wallahi ma'aiki yace bismillahi ana abdullahi ni ne manzon Allah kuma bawan Allah ikhsa adu wallahi ya kai makiyin Allah ka kaskanta abinda ma'aiki ya fadi kenan thumma nawalaha iyyahu sannan sai miƙa mata wannan yaro da ya miƙa mata wannan yaro fa qala sai yace alqina fir raj'a fi hadha almakan idan mun zo dawowa ki zauna anan ki jira mu don ki ba mu labari fa akhbirina ma fa'ala ki ba mu labarin halin da yaron yake ciki qala sahabi mai riwaya yace fa dhahabna wa raja'na fa wajadnaha fi dhalika almakan muka je muka dawo sai muka samu wannan mata a zauna a wannan wuri ma'aha salatu shiyahin tana tare da raguna guda uku faqala manzan Allah da ya ganta sai ya ce ma fa'ala sabiyuki me ya samu yaranki yaya halin yaranki faqala sai ta ce wallazi ba'asaka bil haqq gaskiya za ta tabbatar fa sai da ke rantsuwa ta ce na rantsi da Allah da ya aiko ka da gaskiya ma hasisna minhu shay'an hatta sa'a tun daga ran da kai mai karatu har yau har yanzu din nan ba wani mugun abu da ya sake dawo mishi fajtarir hadhal ghanam hadhihi al ghanam ka janya waɗannan raguna ya manzan Allah aje ayi sha'ani qala sai manzan Allah ya ce da sahabi inzil khudh minha wahidatan wa rudd al baqiya saukaka karbu guda daya sauran a mayan mata to gashi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi biyu wannan a takaice ne malamin ya kawo dan wannan ana tattakaita al'amura ne manzan Allah yayi ko gashi a hadisi biyu an ji sai malan yace faqad akhraja ar-rasul sallallahu alaihi wasallama al-jinniya haqiqa manzan Allah ya fitar da aljani bil amri wan nahyi wal la'an to gashi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi biyu wannan a takaice ne malamin ya kawo dan wannan ana tattakaita al'amura ne manzan Allah yayi ko gashi a hadisi biyu an ji sai malan yace faqad akhraja ar-rasul sallallahu alaihi wasallama al-jinniya haqiqa manzan Allah ya fitar da aljani bil amri wan nahyi wal la'an ta hanya umarni ya umarce shi cewa ka fita ya hane shi daga zalunci wal la'an kuma manzan Allah ya kallance shi mun fahimci wannan da kyau ko ya kallanci wannan ainihin aljani walakin hadhihi la takfi wahadaha yace sai dai kuma wannan fa ka sani da cewa ba zai isar ba shi kadai don imanin ka da manzan Allah iri daya ne manzan Allah zai iya cewa aljannin fita ka bashi wuri sai ya fita kai kuwa sai an ta jayayya to shi yasa wasu suke cewa suna jin mu akasar ana cewa aljani kaza ana to a ina ai an ce manzan Allah yana cewa ne ukhruj zaka hada imanin mu daya da na manzan Allah ne zamu zo mu karanto annabi Isa alaihi salatu wassalam dakawa aljani tsawa yake sai fite ba mara lafiya wuri fa zaka hada imanin ka daya da na manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da na annabi Isa alaihi salatu wassalam to shi yasa malan yake cewa umarni da hani din da kuma la'anta din kadai ba zai isar ba fa inna li quwwati al-iman wa sibati al-yaqin wa husni as-sila billahi asarun kabirun fi hadha yace domin karfin imani da tabbataccen yaqini da kyakkyawar alaka tsakaninka da Allah yana da tasiri a wajen wannan fa mun fahimci wannan ko zamu ji akwai inda yake wani zai gagare ka sai ka kira wani sai ya iya yin abin saboda me saboda mai yiwa ya fi ka karfin imani ya fi ka ainihin karfin yaqini ya fi ka kyakkyawan ainihin bauta ga Allah sai abin ya gagare ka kai sai ka kira wani to shine malai yake cewa waɗannan abubuwa suna da tasiri wajen ainihin fitar da aljani din ai mun fahimci wannan da kyau ko sai malan yace yudilluka ala zalika alwaqi'a attaliya yace wannan labari da za a zo a kawo maka shi zai nuna maka haka cewa karfin imani na da tasiri wajen kora aljani din to tunda mun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ko to shin ai dai mun yadda da malaman fiqhu dan yana cikin aqidar mu mun yadda da sahabbai baki dayan su Abubakar kuma shine gaba kuma haka mun yadda da malamai na addinin musulunci baki dayan su mun amince da su su al-Imam Malik al-Imam Abu Hanifa al-Imam Ahmad ibn Hanbali da sauran su al-Imam Shafi'i ba wai ma su hudu ba kawai dukkanin limaman ahli sunna mun amince da su to ko an samu wani limami cikin akalla limaman nan guda hudu da muka yadda da su yana irin wannan abu sai malan yace al-Imam Ahmad ya'muru al-jinniya bil khuruji fayastajibu al-Imam Ahmad yana umarnin aljani ya fita daga jikin mara lafiya kuma aljanin yana amsa wannan magana har wayo muna karatu dai cikin wannan littafi alamul jinni wa shayatin na Sheikh Umar Suleiman al-Ashkar yanzu mun shiga shafi 41 zuwa shafi 42 zamu karatu yace ruwaya anna al-Imam Ahmad kana jalisan fi masjidihi har ruwaito cewa wataran al-Imam Ahmad yana zauna a masallacin shi iz ja'ahu sahibul lahu min qibalil khalifa almutawakkil yana zaune sai wani daga cikin almajiran shi ya taho mishi cewa khalifa ya aiko shi wurin shi fa qala ga abinda khalifa ya aiko wannan almajiri na al-Imam Ahmad inna fi baiti amiril mu'minin jariyatun biha sara cewa a gidan sarkin mu'minai fa akwai wata yarinya tana nan aljani ya buge ta wa qad arsalani ilayka litad'u Allah laha bil afiya fa amiral mu'minin ya aiko ni wurinka ya Imam Ahmad cewa ka zo ka roka mata Allah ya bata sauki fa to barka ji wasu karfin imanin ma Imam Ahmad saboda karfin imani ma bai je ba aikawa yayi ba tsaya ana gogormaya ma a kasar ba ana zaki fita tana ba zan fita ba a'a aikawa yayi fa atahu al-Imam Ahmad na alaini min al-khashab Imam Ahmad ya samu wasu takalma guda biyu masu dunduniya ta katako guda biyu ya ba wannan almajiri nashi wa qala yace izhab ila dar amir al-mu'minina ka tafi gidan sarkin mu'minai wajlis inda ra's al-jariya ka zauna daidai kan wannan yarinya wa qul lil jinni kai magana da aljannin ka ce da shi qala laki ahmad qala laka ahmad Imam Ahmad ya ce da kai ayyuma ahabbu ilayka cikin abubuwa biyu wanne ka fi so Imam Ahmad ne yau aike takhruju min hadhihi aljariya abu na farko ko dai ka fita daga jikin wannan yarinya salin alim ba duka ba zagi aw tusaffad bi hadha an'al 70 ko kuma ai maka duka 70 da wannan takalma guda biyu wanne ka fi so aljani wanne kake zabi fadhahaba ar-rajul wa ma'ahu an'al ila al-jariya wannan mutun ya dauki wadannan takalma ya tafi wurin wannan yarinya kamar yadda al-Imam Ahmad ya ce mishi wajalasa inda ra'asiha ya zauna daidai kanta wa qala kama qala lahu al-Imam Ahmad ya fadi yadda Imam Ahmad ya gaya mishi fa qala al-marid ala lisan al-jariya sai aljanin yayi magana a harshen wannan yarinya yace as-sam'u wa ta'atu li Ahmad naji abinda Ahmad ya fadi kuma nayi biyayya law amarna an nakhruja min al-Iraq la kharajna minhu yace wallahi da Imam Ahmad zai ce mu fita daga Iraqin nan gaba ɗaya zamu fita balle daga jikin wannan yarinya innahu ata'a Allah Imam Ahmad yayi wa Allah ta'a wa man ata'a Allah ata'ahu kullu shay'in wanda di yake wa Allah ta'a komai ma zai mishi ta'a thumma kharaja min al-jariya sai fita daga wannan yarinya fa hada'at sai ta samu sauki wa ruziqat auladan har ma Allah ya azurta ta da yaya kaji karfin imani ko falamma mata al-imamu da al-imamu Ahmad ya rasu adala halmari sai wannan aljani ya dawo wannan yarinya fastada'a lahal amiru sahiban min ashabi Ahmad sai sarkin mu'minai ya aika sai sarkin mu'minai sai ya aika al-Imam Ahmad ya rasu shine sai ainihin sarkin mu'minai sai ya aika cewa a kira wani almajiri daga cikin almajiran al-Imam Ahmad ibn Hanbali Allah ya kara mishi yarda haka al'amarin ya kasance lokacin da al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya rasu sai wannan aljani ya dawo wannan yarinya sai al-Imam sai sarkin mu'minai ya aika cewa a kira wani almajiri cikin almajiran al-Imam Ahmad fa hadara wannan almajiri ya halarto wa ma'ahu zalika an'al ya dauko wadannan takalman nan da Imam Ahmad ya taba yi aiki da su wa qala lil-marid yace wannan aljani ukhruj ka fita wa illa darabtuka bi hadha an'al in ku ba za ka fita ba zan maka duka da wannan takalmi fa qala al-marid sai aljanin yace la uti'uka wala akhruj ba zan maka da'a ba balle in fita amma ahmad ibn hanbal faqad ata'a allah fa amarna bi ta'atihi imam ahmad dai wa allah biyayya dan haka allah ya umarce mu muka yi mishi ta'a amma kai kan ba za mu fita ba menene lisanul hal kai ba kai wa allah ta'a ba ina zan yi maka ta'a an fahimci wannan da kyau ko to shi yasa ashe al'amarin karfin imani ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama gashi to fi yayi kawai yace wa aljannin ya fita ya ba yaro guri imam ahmad ma yana zauna a gida yana zauna a masallaci ya aika gidan aka je kuma aljannin ya fita mun fahimci wannan to abin da ake so ka fahimta shine duk abu wanda ya zama akwai maslaha a cikin shi dangane da ainihin samun sauki to ba a shartanta cewa sai abin da aka samu nassan wa fassan daga annabi sallallahu alaihi wasallam an ba haka ba bai halatta ba idan ka dauki wannan mazhabin wallahi kai ma baka iyawa mun fahimci wannan yanzu nan darbejiya da muke jika muke sha idan ka ce kai ba za ka yadda da wannan ba sai an kawo maka hadisi haddathana kaza 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 an rasulullahi shariba darbejiyawa akwai muhaddisin da zai kawo wannan sai dai ya ƙarya mun fahimci wannan ko to magani abin ka'ida cikin magani shine kada haram ko